بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana ranar talata ce wadda ta dore da 24 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 23 ga watan September shekara ta 2008. Za mu ci gaba da karatun littafin Tahzibu Kitabu Tauhid na Imam al-A'imma al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Khuzaima, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. تهذيب الدكتور سمير ابن أمين الزهيري، الله يسعدك مش ده الهيري. إذن بعمن تابا لتعرف إن ياشاو بيانه ما سوء أبايا أيد كاو آيون القرآن ده حديثين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا شرح سجنة ده أبن ده شاب سبورتين الله مدعو كتشن سركي كما ده بسكا سبورتين الله مدعو كتشن سركي كما ده شوا الله ينا ده نفسي ينا ده راي ده ما كمان تنسو. Ayyuhu Usmane yace babu zikri surati rabbina jalla wa ala wa sifati subahati wajhihi azza wa jalla ta'ala rabbuna an an yakuna wajhu rabbina ka wajhi ba'd khalqihi wa azza an la yakuna lahu wajhun iz rabbuna qad a'lamana fi muhkami tanzilihi anna lahu wajhan zawwahu bil jalali wal ikram ونفع عنه الهلاك. wannan babi malam yace zai yi bayani ne dangane da ambato, wato zai ambaci sura ta ainihin ubangijinmu mai girma da daukaka da kuma siffar girman fuskar Allah madaukakin sarki, wanda Allah ubangijinmu ya daukaka an yakuna wajhu rabbina ka wajhi ba'd khalqihi. Allah ya fi ƙarfin a ce fuskar shi kamar fuskar wani daga cikin halittun shi ne. Wa azza, kuma Allah ya ɗaukaku ya fi ƙarfin Allah ya kuna lahu wajhun, ya zama ba shi da fuska. Allah ya fi ƙarfin haka. Iz, domin kuwa rabbuna qad a'lamana fi muhkami tanzilihi, ubangijinmu ya bamu labari a cikin littafin shi wanda yake tsararren littafi, anna lahu wajhan, cewa yana da fuska, zawwahu bil jalali wal ikram, wanda ya siffanta ita fuskar da girma da kuma karinci. Wana fa anhu alhalak, kuma ya kore halaka daga wannan fuska. Mun ji ainihin a karatuttukan da suka gabata inda malam ya kawo mana ayoyi dangane da haka. A yanzu sai malam zai kawo mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana mai dibo waɗannan ayoyi, yana cuɗa su, yana sharhin su, yana tattauna matsaloli dangane da abin da ya shafi ka'idoji na nahwu waɗanda za su tabbatar da gaskiyar abin da muke faɗi, da kuma raddi ga jahamawa waɗanda suke musun siffa Allah madaukakin sarki, da kuma waɗanda suke ta'awili suke ainihin karkatar da ma'ana. Wa an abi ubaida ibn abdullahi an abi musa qala, abu ubaida dan abdullahi yace ya karbo daga abi musa al-ash'ari, Allah ya kara mishi yarda. Abu musa yace qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi khamsin, wata riwaya aka ce bi arba'i kalimatin, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a cikin mu yayi wa'azi, ya faɗi wasu maganganu guda biyar. To sai ko ga ya kewaye a cikin kausi sai yace bi arba'in, a cikin wata riwayar kuma aka ce abubuwa guda hudu ne. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi, yace إن الله لا ينام، ألا بايا بچي، ولا ينبغي له أن ينام، كما دي كما تبما أتي ألا ينام بچي. بمن بچي نكسا چي بكاتا چي غجيا كو حلا كو داموا كو يموا كو رش الله فيا كو تمتلا تبكاتا رأيوا إتتكي كيغا بچي. ألا مروغا كنسر كي باشي دو تبكاتا، ألا باشي دمتلا، ألا باشي داموا، ألا بايا بايا أيني واتو غجيا با ba wani abu na ainihin siffofin halitta wanda yake tattare da shi. To dan haka Allah baya bacci, domin bacci bai kamace shi ba, saboda bacci na kasa ce. Yakhfidu saqa al-qista, Allah madaukakin sarki yana sauke mizan, ma'auni shine ainihin wato al-qista, ma'auni wani ma'aunin shi sai ya sauka ya zama ba shi da nauyi wa yarfa'uhu Allah yana daga ma'aunin wani kuma sai ma'aunin wani sai yayi sama yarfa'u ilayhi amalun nahari qabla al-layl yurfa'u ilayhi amalun nahari qabla al-layl ana daga ayyukan da bayi suke aikatawa da rana kafin dare yayi sai akai wa Allah rahotannin duk abubuwan da bayi suka yi da rana kafin dare yayi wa amalul layli qabla an-nahari sannan kuma ana daga ayyukan da bayi suka aikata da daddare kafin ainihin rana ta yi kafin dare ya waye hijabuhun nar shamakin da ke tsakanin Allah da bayin shi wuta ce sai malan ya kewaye da kausi sai kuma ya sa an-nur haske wato akwai shamaki akwai labule ko wani abu da ya gitta tsakanin bayi da Allah wanda yake yasa bayi ba zai yi su ga Allah ba menene wannan ainihin shamaki haske ne lauka shafa tabaqaha da Allah madaukakin sarki zai yaye wannan ainihin wato labule la ahraqat subhatu wajhihi kullu shay'in da girman fuska Allah ya kona duk wani abu adrakahu basaruhu wanda ainihin idan wannan abun ya je ga wannan hasken min khalqihi daga cikin halittun Allah me wannan magana take nufi Allah yana da wani shamaki tsakanin shi da mu bayin shi shi yasa ba ma ganin shi inda Allah zai cire wannan shamakin to duk wata halitta da ta sa ido ta kalli ainihin Allah madaukakin sarki a wannan halin sai ta kone abinda wannan magana take nufi shine a nan duniya ba zai yi ga Allah ba haka yazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yace ala innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu annabi yace ku saurara fa ba zai yi ku ga ubangijin ku ba har sai kun mutu duk wanda yake yana ganin Allah a nan duniya to ko dai bashi da hankali ma'ana ya hukace ne wani abu yake gani abin yake ce mishi shine Allah ko kuma wannan mutum yana da hankali amma tsabar ƙarya ce da bata ba a ganin Allah jama'a a nan duniya hatta annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da zance yayin zance tsakanin shi da Allah sai annabi Musa ya ji dadi sai ya ce rabbi arini anzuru ilaika ya Allah ka bari in ganka mana qala lan tarani sai Allah ya ce mishi ba zai yi ka ganni ba walakin unzur ila aljabali sai dai dubi dutsen da kake akan shi fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani zan bayyana ga dutsen idan har na bayyana ga dutsen dutsen ya iya ainihin wato daukar ganin haske na to shikenan me yawa zaka iya gani na aka ce sai Allah madaukakin sarki ya bayyana hasken shi ga dutsen hasken gurgurdan fadin kumba gurgurdan fadin ainihin kumba Allah ya bayyana wa dutsen sai dutsen ya rugurguje ya zama gari sai annabi Musa ya fadi yana sujuda yana kuka yana cewa ya Allah na tuba a nan duniya wannan jikin namu jama'a ba zai iya ganin Allah ba yayi rauni da yawa dan haka yazo cikin hadisin Bukhari sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama yace dan adam idan zai shiga wuta zai shiga ne a bisa surar annabi adam wace sura ce ta annabi adam tsawon shi kamo 40 haka daga gwiwar hannu zuwa yatsa in kika miƙe shi ne kamo 1 to duk mutumin da zai shiga aljanna sai ya kai tsawo haka so 40 so 60 afwan so 60 fadin kafada kuma daga kafadar dama zuwa ta hagu fadin shine 40 wannan mutum da ya fi girman masallacin nan duk wata falwaya da kika sani ya fi ta tsawo to dan adam zai shiga aljanna haka zai shiga saboda me saboda irin ni'imomin da aka shirya aljanna wannan jikin namu yayi rauni ba zai iya dauka ki duba yanzu yaro in aka kunna mai fanka irin wannan sai ya mura tsohuwa in aka kunna mata sai ga tana makyarkyata to yanzu in kika dauki tsohuwa ai shekara 80 kika saka ta a cikin air conditioning system sai kika tana neman ta mutu sanyin ne mata yawa jikin ba zai iya daukan dadin yayi yawa haka ne ba haka ba haka ne dadin yayi yawa jikin ba zai iya dauka ba to dadin aljanna yayi yawa wannan jikin namu rago ne ba zai iya ba dan haka sai an maida mu irin surar baban mu insha Allah ta'ala Allah ya taimaka to wadi'un yadahu Allah madaukakin sarki yana shimfida hannun shi wata riwaya aka ce yadullahi mabsuta hannun Allah a shimfida yake li musi'il layli ga waɗanda suka yi laifi da daddare li yatuba bin nahari dan duk wanda ya laifi da daddare ya tuba da rana wa musi'in nahari li yatuba bin layli hannun Allah a shimfida yake domin wanda ya laifi da rana ya tuba da daddare haka wannan ainihin falala ta Allah take kullum da rana da daddare Allah yana shimfida hannun shi bayi da kuka yi laifi da rana ku zo ku tuba da daddare, bayin da kuka yi laifi da daddare ku zo ku tuba da rana, hatta taqlu ash-shamsu min maghribiha, haka abin zai kasance har sai sabda rana ta bullo daga yamma. To daga sabda rana ta bullo daga yamma kuma shikenan magana ta kare. Wannan hadisi sahihi ne kamar yadda muka ji shi anan al-Imam Ibn Khuzaimah ya ruwaito shi, al-Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Kitabul Musnad, haka al-Imam Muslim. Wannan hadisin yana tabbata mana da cewa Allah madaukakin sarki yana da fuska. Me yasa? Saboda mun ji a cikin hadisi yana cewa la ahraqat subhatu wajhihi kullu shay'in adrakahu basaruhu, idan da Allah madaukakin sarki zai yaye shamakin da ke tsakanin shi da bayi, da girman daraja girman fuskar Allah madaukakin sarki da ya kone duk wata halitta wadda ta sa ido ta kalli wannan ainihin wato zati na Allah. ثم قرأ أبو عبيدة فنن أبو عبيدة وندي رويتو من ونن حديثي سيكرن تآير تيوى أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين واتو أني البركة غمد واندكي چكين وطر واتو غواندكي چكين حسكين دواتن دا أينهن سككي ويدا إتا سركي ياتبتغ الله أبنججن هلتوبا كيدا. Allah madaukakin sarki yana bamu labari ne, kun san Annabi Musa yana cikin tafiya da shi da matar shi da ƴar uwan matar shi, ga dare ga ruwa ya taso, ga larurori dai sun taso, sai ya ainihin rinka ga sanyi suna ji, sai ya rinka ganin haske, sai ya dauka cewa wuta ce, sai ya ce bari ya je inda yake ganin wutaccen ya je ya samo musu rushi ko ya samo musu abin da za su zo su ji dumi. Yana zuwa ashe Allah madaukakin sarki ne kadan daga cikin hasken shi ya bayyana shi a wannan wuri, shine sai Allah madaukakin sarki yake bayyanawa a cikin wannan ayar cewa albarka ta tabbata ga wanda yake cikin wannan hasken da wanda ke kewaye da hasken, Allah madaukakin sarki kenan. Sai Allah yace sarki ya tabbata ga Allah ubangijin halittu gaba daya. Wannan ita ce aya ta 8 a cikin suratul naml. Qala Abu Bakr, al-Imam Abu Bakr ibn Khuzaimah yace, wato abin da yake faruwa jama'a, Larabawa suna da dabi'a ta alkunya. Na ka ce dabi'a ta alkunya ita ce dabi'ar mu da muke cewa baban wane, maman wance da makamantansu. Kun ga mu a cikin kabila Hausawa da makamantansu za ku ga yara ne suka fi raya wannan abin, sai sauran kabilun Yarbawa, Inyamurai da sauransu suna raya waɗannan kabilun, sai ku ji ana cewa baban wane, maman wane. Amma mu Hausawa sai dai a ce malam wane, ko kuma mace ce kawai a kira ta da su dan ta gatsal. Ko kun fahimta? Dukkan Balarabe ko ya haihu ko bai haihu ba, ƙarshe sai kin ga yana da alkunya. Dan haka ke ga Aisha bata taɓa haihuwa ba, Annabi ya mata alkunya da ɗanyar ta Abdullahi. To sunnar alkunya ita ce ai maka alkunya ko ai miki alkunya da ɗanki na fari ko ƴarki ta fari. Ba wai tsananin soyayya bane kawai zai sa a ware wane daga cikin ƴaƴanki a rinka ce miki maman Ruqayya. Maman Ruqayya din nan a sunna, in dai sunna baki bi, Ruqayya idan ita ce ƴaki ta fari to sai a rinka ce miki maman Ruqayya. Amma idan ba Ruqayya ce ta fari ba, dan tsabar soyayya da kike wa Ruqayya, to ba daidai bane. Lallai Hajara ce ƴarki ta fari, to sai a koma na ce miki maman Hajara. Ina fata an gane. Da ɗa na fari ake yin alkunya ko ƴa ta fari. Na ɗaya kenan. Na biyu, ana iya yin alkunya haka siddan ga wanda bai haihu ba, kamar yadda aka yi wa Aisha, kamar Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ba ku ji ana ce mishi Abul Abbas. Ibn Taymiyyah bai taɓa haihuwa ba, bai da mata, bai da baiwa. To ina ya samu da, amma ana ce mishi Abul Abbas. Al-Imam An-Nawawi mai littafin Arba'una Hadith da Riyadus Salihin, za ku ji ana ce mishi Abu Zakariya, baban Zakariya. To ina ya samu da Zakariya bai taɓa haihuwa ba, bai taɓa aure ba, bai da baiwa. To ina ya samu da Zakariya, a'a, ya halatta. Kamar ke din nan yanzu kina nan baki taɓa haihuwa ba tunda kike, ko kuma baki taɓa aure ba, sai kina sha'awar a rinka miki alkunya, sai ke ki zaɓi sunan da kike so a yi miki alkunya da shi. Sai kice a rinka ce miki Ummu Muhammad. Dan haka Balarabe da kun haɗu da shi, mu a al'adar mu baƙaƙen fata da an haɗu aka ce sunanka sai ka faɗi sunanka. To shi kuma Balarabe sai ce Abu Man, babanwa. To duk sanda kace mishi babanwa na din nan, to shikenan ya manta da sauran sunanka, sai dai rinka ce maka ya Aba Ahmad, ya kai baban Ahmad. Ina fatan kun gane. Sai yasa kuka ga Ibn Khuzaimah anan, sunan shi da muka karanta tarihin shine Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah. Amma a cikin littafin sai kiji an ce qala Abu Bakr, Abu Bakr ya ce. To wane ne Abu Bakr? Shine ainihin Ibn Khuzaimah din. Shi kuma Abu Bakr wato alkunya ce ta asalin Abu Bakr ne Siddiq. Abin da yasa ake ce mishi Abu Bakr daga Bakara,
bakara ita ce samartaka ko kuma budurtantaka ko kuruciya, wato baban samartaka ta gari. Bai taɓa lalata samartakar shi ba, bai yi iskanci ba, bai yi shashanci ba, bai yi kaza ba, bai yi kaza ba, don haka sai suka sa mishi Abubakar, baban kyakkyawar samartaka. A cikin sahabbai akwai kuma wani mai suna Abubakarata, shi kuma ana ce mishi baban raƙuma budurwa. Me yasa ake ce mishi baban budurwar raƙuma? Saboda da ya tashi yin hijira sai ya samu budurwar raƙuma sai ya hau, da Annabi ya gani sai ya sa mishi ya Abubakarata. Amma sunan shi Nufayl. Ina fata an gane. A cikin sahabbai muna da wa? Muna da Abu Huraira, baban kyanwa. Me yasa aka samu baban kyanwa? Mage yake kiwo kulya. A cikin sahabbai muna da ainihin Abu Tufailin, baban dan jinjiri. Ga sunan haka suke da sunaye da alkunnoyi iri iri. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Qala Abu Bakr, al-Imam Abu Bakr ibn Khuzaima yace, lam akhruj fi hadha al-kitab al-muqatta'at. A cikin wannan hadisi ban fitar da wasu hadisi waɗanda suke masu isnadi wanda ba cikakke ba, wato hadisin da ya zama maqtu'i ne ko munqati'i ne ko mu'allaki ne ko hadisin da ya zama mudallasi ne, duk hadisin da ya zama yana da matsala ban fitar da shi a cikin wannan littafin ba. La'anna hadha min jinsil ladhi naqulu, domin wannan karatun da muke karantar da ku na tauhidi yana daga cikin nau'in karatun da muke cewa inna ilma llahi la yudraku illa bi kitabillahi, sanin Allah ba zai yiwu ba sai dai da ainihin littafin Allah wa sunnati nabiyhi al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma ba zai yiwu a san Allah ba sai da sunnar annabin shi ainihin zababbe daga cikin bayin shi, sunnar ma sai yadda ta inganta. Abinda ake so a ce jama'a, yanzu duk abin da ya shafi Allah madaukakin sarki, wace hanya za mu bi mu sani? Babu, sai abin da Allah ya faɗi, sai abin da annabi ya faɗi. Haka ne, haka yake. To ashe ko in haka ne ba a koyan siffofin Allah, ba a koyan tauhidi da hadisai waɗanda ba su inganta ba, lallai sai abin da ya tabbata. To abin da ya tabbata shine Alkur'ani da sunna ingantacciya. Mala yace lastu ahtajju fi shay'in min sifati khaliqi azza wa jalla illa bima huwa masturun fil kitabi, bazan taba kafa hujja da wani abu a cikin wannan littafin ba wajen siffanta Allah mahalicci na mai buwa da daukaka sai da abin da yake rubutacce a cikin Alkur'ani. Duk abin da ba a rubuce yake a cikin Alkur'ani ba, bazan yi hujja da shi ba. Aw manqulun 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama bil asanid as-sabitati as-sahiha, ko kuma sai abin da yake an ciro shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da isnadai tabbatattu ingantattu, to su kadai ne zan ainihin wato yi hujja da su. Sai ainihin malam ya ci gaba da cewa aqulu, to dan haka sai in ce wa billahi tawfiqi, dacewa a wurin Allah nake nema, wa iyyahu astarshidu, a wurin Allah kuma nake neman Allah ya shiryar da ni, Allah ya dora ni akan abin da yake daidai. Malam zai fara bayani da sharhi dangane da waɗannan karatutuka da ya karantar da mu na magana akan cewa Allah yana da siffa ta fuska, kuma ta tabbata a cikin Alkur'ani da ingantattun hadisai, kuma mu ahlus sunna mun yarda cewa Allah yana da wannan siffa saboda ga su tabbatattu ne a cikin Alkur'ani da hadisi. To zai fara sharhi akan su ne sai ya ce a wurin Allah nake neman dacewa, kuma wurin Allah nake neman shiriya. Qad bayyana Allahu azza wa jalla fi muhkam tanzilihi alladhi huwa musbitun bayna ad-daffataini anna lahu wajhan, lalle Allah ya tabbatar a cikin littafin shi, tsararren littafi shine ne Alkur'ani, wanda yake wannan littafi ya tabbata tsakanin bango da bango Allah ya tabbatar mana cewa yana da fuska. Wa wasafahu bil jalali wal ikrami wal baqa, kuma Allah ya siffanta ita fuskar da girma da karimci da kuma wanzuwa, cewa fuskar ba za ta mutu ba, ba za ta halaka ba. Fa qala jalla wa ala, Allah wanda yake da daukaka da girma yace wa yabqa wajhu rabbika, fuskar ubangijinka ita kadai ke za ta wanzu, zul jalali, ita fuskar mai girma, wal ikrami da kuma karimci. To ina son ku sani wannan siffar zul jalali wal ikrami siffar fuskar ce, ba siffa ce ga Allah ba. Wato abinda zai rage a duniyan nan ita ce fuskar Allah, fuskar da take tana da girma da karimci. Suratul Rahmani aya ta 27, wa nafa rabbuna jalla wa ala an wajhihi halak, sannan Allah ubangijinmu mai girma da daukaka ya kore halaka ga fuskar shi, cewa fuskar Allah ba za ta halaka ba. Fi qawlihi ta'ala, fi qawlihi a'idda, Allah yace kullu shay'in halikun illa wajhahu, komi zai halaka ya bar ainihin fuskar Allah. Suratul Qasas aya ta 88,
وزعم بعض جهلة الجهمية yace an samu wani daga cikin jahilan jahamawa wanda yake musu sifa Allah yace wai annallahu azza wa jalla inma wasafa fi hadhihi al-aya nafsuhu wannan sifa da Allah yake zul jalal wal ikram Allah yana siffanta kanshi ne ba yana siffanta fuskar shi ba allati abafa ilayha al-jalal wanda Allah ya danganta girma zuwa gare ta sai shi wannan jahili yake cewa wai Allah yana siffanta kanshi ne ba ita fuskar ba بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ده الله مدوكتين سركي يجي البركة سونن الله أبنججن كتنا ديوة ذي الجلال والإكرام ما أبو تنجر ما دكرنشي وزعمت أن الرب هو ذي الجلال والإكرام للوجه سي ابن خزيمة يجي كي ون جاهل بجهني سي كري يجيوة anan Allah yana siffanta kanshi ne da girma da kuma karanci ba wai yana siffanta ita fuskar ba wato ba wai ana cewa Allah bai da girma bai da karanci bane amma ana so yadda karatu yake a siffanta a cikin wannan aya Allah yana siffanta fuskar shi ne ba yana siffanta asalin zatin ba gaba daya to wannan bajani tunda yayi musu fuska Allah to kun ga ba zai yadda kuma yace ai fuskar ma tana da girma tana da karanci ba dan haka musu fuskar shi ya kai shi ga musu siffa da aka siffanta fuskar da ita kala abubakar sai al-imamu abubakar ibnu khuzaima yace aqulu billahi tawfiqi to ina ne neman dacewa a wurin Allah sai in ce hadhihi da'wa yad'iha jahilun bi lughati al-arab wannan dai riya magana ce wanda ike riya ta yana nuna cewa ya jahilci harshen larabawa yanna Allah azza wa jalla wa ala domin Allah mai buwaya da daukaka kala cewa yi ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فسكر الله وبنججنك وانن فسكا ميجيما دكرنشي إتذات وانزو وكم دا أنا دا ياك ما تأتي منها دتان اللوك أرمي دون أمور ورمك وانا مسألة أما بلين أن يمكو بياني ميواك وأن يفهمت دون منها بكاتر اللوني دا أينهم چوك كم وانا هنا نونا لليني سيمتين ياكو ينحو دا صرف sannan zai yi kyakkyawar fahimta ta alqur'ani da sunna ku dubi yadda wannan aya take da yace wa yabqa wajhu ku dubi wajhu hadin nan wannan irin wasali aka yi mishi damma ko ku duba da kyau ku gani duk wanda take da littafin a gaban ta ta duba wa yabqa na idan kuka dubi wa yabqa wajhu wajhu hadin nan damma ce akan shi wajhu sai ce rabbika rabbika to anan mudafun wa mudafun ilayhi ne idan aka tashi al-irabin shi sai a ce alwawu bihasbi ma qablaha wa yabqa fi'l mudari'un marfu'un bi dammatin muqaddara 'ala al-alif sannan sai a ce wajhu fa'ilun مرفوع بضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف ربك فأتي مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على الباء والكاف عطف كبدل كوكما ضمير يعود إلى المخاطب abinda wannan karatun yake cewa da Allah ya tashi sai ya ce wajhu rabbika wajhu sai mata damma rabbi sai mata kasara da ya tafi gaba sai ya ce zul jalal to zul din nan damma ce yana daga cikin asma'u satta as-sitta allati turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya sai ya ce zul jalal to zul jalal tun da yazo marfu'i siffa ce ga fuska da ya ce zul jalal to da sai zama siffa ce ga rabbi wannan abu ne wanda yana haulwa bi na daya na primary ma zai iya ganewa amma sai gashi malam yana ba mu labarin cewa gashi wani ne da yake da'awar malanta yake cewa ai zul jalal wal ikram din nan siffa ce ga rabbi ba siffa ce ga ainihin wato wajhu ba wannan zahiri ne zul jalal wal ikram siffa ce ga wajhu da a ce siffa ce ga rabbu sai ta zama zul jalali wal ikram sai ce fa zakara al wajha madmuman
sai Allah ya ambaci kalmar wajhu ya mata damma fi hadha al-mawdi a wannan wuri marfu'an tana da rufa'a wa zakara ar-rabba bi khafd al-ba ita kuma kalmar rabbu Allah ya ambace ta da yi wa ba kasara bi idafati al-wajhi yana danganta ainihin fuska gare ta ولو كان قوله بالجلال والإكرام مردودا إلى ذكر الرب في هذا الموضع دا أتشي كلمة بالجلال والإكرام أولنا نقول انتنا كوما واني زواغ سبانت رب أولنا نقول لكانت القراءة دا قراءة تازم ذي الجلال والإكرام دا يازم كسراني ذي الجلال مخفوبا في زماء يمش كسرا كما كان الباء مخفوبا كما يبدا باء تازمتنا دا كسرا في ذكر الرب عز وجل أولنا دا أتشي أنبتا كلمة الرب alam tasma ila qawlihi tabaaraka wa ta'ala sai Allah yace baka ji maganar Allah bane mai albarka da daukaka da Allah yace tabaaraka ismu rabbika zil jalali wal ikram albarka sunan ubangijinka tana da yawa to anan yace rabbika sai yace zil jalali wal ikram ubangijinka wanda yake da girma da karinci anan zil jalali wal ikram a wannan wurin a suratul rahman siffantawa ce gawa ga kalmar rabbu a can kuma wayabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram siffantawa ce ga kalmar wajhu wannan abu ne wanda yake ba ma sai an sha wahala ba sai dai haka ɗan bid'a suke mai da hannun agogo baya su murde abu kawai don su jawo rikici falamma kana al jalal wal ikram fi hadhihi al aya sifatan lir rabbi khufida zi khafd al ba yace yayin da ya zama kalmar zul jalal anan wurin ta zo ne domin a siffanta rabbu sai ya zama badin an yi mata kasara الذي ذكر في قوله ربك ودا aka fadi a wurin rabbika walamma kana alwajhu fi tilka alaya ayat da muke magana ko da ya zama ita fuskar marfu'a tana da rufa'a allati kanat sifatal wajhi marfu'a wadda ta zama siffa ce ga fuska da aka yi mata rafa'a fa kana sai Allah yace zul jalali wal ikram zul jalali wal ikram siffa ce ga fuska da yace wa yabqa wajhu rabbika fatafahamu ya dhawil hija ya ku masu hankali sai ku fahimta hadhal bayan ku fahimci wannan bayani allazi huwa mafhumun fi khitab al-arab wanda yake abu ne mai sauki a fahince shi a cikin maganganun larabawa la tughalitu kar ku ainihin wato kuskure fatatruku sawa as-sabil sai zama kun bar hanyar da take daidai Allah madaukakin sarki ya kiyaye ni anan dan abin da zan jawo hankalin ku shine lallai ne makarantun da kuke karatu ya zama ba wai za a yi ta dibi-dibi bane dan wata ta shekara 20 tana karatu tana zuwa islamiya amma har yanzu bata iya tada baki ba to gaskiya akwai gyara lallai ne ya zama a fitar muku da barnamij na karantar da ku karatu a halin farko sannan hali na biyu sannan hali na uku ma'ana matakin farko ki iya fitar da makharij al-huruf ki iya sanin harufa din alifun ki kira shi da alif ba ki santa ba ta ki santa ta to sai harufa masu wahala ki iya bambance su kha kha'un kha'un kake ce ha kisa kuka ga khamis sai a ce hamisu ko kuma a ce kanisu na wannan duk kuskure ne ba larabci bane sannan ra ki fade ta da ra dinta Allahumma sai in ta zo a wurin da za a rakkaka ta amma tana nan ita kadai dinta ra sannan ki iya fadin za'un ta mai dugo ki kira shi da za'un za'un wama lil zalimina min nasir za sannan ta'un kake kira shi da kake ce siratal lazina sirata ba da sai da ta kake kuma ki kira shi ta sai sa sai kuga wasu su ce tahir wasu kuma su ce tahir duk kuskure ne ta ko ta a'a ta ta tak taka ta lallai ki iya fadin haka at-tahir at-tahir haka ake fadi na biyu zalim zal da ake cewa dalin mai dugo kake kira shi za kake ce subhanallazi sai dai subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay سبحان الذي الذي كي يفدن شي ديدي فنن سي اته بادن بادن كنتي كرا شرا كنتي كرا شلا كنتي تشي صراط الذين انعمت عليهم غير المغروب كنتي تشي غير المغروب كو غير المغلوب لا سي ركي تشي
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
با با كتيتي با با با
ولا الضالين tunan mai ne ku tsaya ku koyi waɗannan abubuwan
ba ga sai kije kina magana da balarabe balarabe kokolon shi kamar kokolon computer ce abin da ya sani in kika fadi zai gane abin da bai gane abin da baki fada daidai ba sai kasa ganewa haka suke yanzu bahaushe in yana magana da wanda ba bahaushe ba akwai kalmomin da in wanda ba bahaushe ba ya bata sai bahaushe ya fahimta nazo dakin ka in yace nazo dakin ka sai ka gane laraba ba sa fahimta kana canzawa sai kasa fahimta me kake nufi ko kun fahimta da ka canza abin sai ka sa fahimta amma kun ga bahaushe yakan fahimta an kalalata kalmar ina fata an gane kaninka sai yace kaninka sai bahaushe ya gane to amma in balarabe ne kana cire wannan harafin ka kawo wannan harafin ka sa sai ka sa gane me kake nufi dan haka ku tsaya in kuna koyon karatu ku yi a hankali kar ku yi gaggawa a ce ai wanta ta sauka ai wanta ta gama makaranta kin sauka amma baki iya karatun ba kin gama makaranta amma baki iya ba dan haka ku daina gaggawa abu na biyu malaman ku su rinka koyar da ku nahwu da sarf nahwu shine ke taimakawa ki iya tada baki babu wasali yanzu kun ga mafiyancin littafin nan babu wasali ya za a yi ki iya karanta shi daidai in kika iya nahwu ba matsala za a iya miko miki fensirin nan gaba daya sai ki bi littafin ki wasalce shi da ka saboda me kin iya nahwu nahwu shike taimakawa ki gane in aka ce baraba muhammadun muhammadan sai ki ce baraba fi'lu madin mabrurun ala al-fataha la mahalla lahu min al-i'rab muhammadun fa'ilun marfu'un bi dammatin zahira ala akhirih muhammadan maf'ulun bihi mansubun bi fathatin zahira ala akhirih shine baraba muhammadun muhammada muhammad ya daki wani muhammadin mallai ne ku tsaya ku koyi waɗannan abubuwa shi yasa ina yawan fadawa musamman dalibai mata da muka diba a darul hadisi sabon aji nake ce musu lallai wadda duk take so tayi karatu to muna ga Allah ya datar da ita tunda ta shiga darul hadisi amma da sharadi sai kin aje duk wani rikici duk wata fitina sai kin aje sai nake cewa idan kina da fitinan nan miji to ki manta da fitinar shi ki dukufa da karatunki in kina da kishiya fitinanniya ki manta da ita in kina da sirka mai izaya mai sa ido ki manta da kowa a duniyar nan ki dukufa da karatunki domin karatu kamar gudu ne bahaushe yace ba a hada gudu da susar duwaiwai zai yi ba zai yi ba ba zai yi kina karatu kina shiga fitintuno ba sannan na biyu idan kina karatu sai ki manta da kyalekyalen duniya wanda an sai mata takalmi mai kwaskwas wanda an sai mata kaza wanda an sai mata leshi kaza duk sai ki watsar da wannan lokacin da mutum yake karatu jama'a yana manta da komai ne a duniya randa kikai karatun kika zama abin da kika zama sai kiga Allah madaukakin sarki ya biya miki duk bukatar da kike nema a wurin Allah amma in ba haka ba sai ki jarabci kanki sai kin sa leshi mai tsada sai kin sa takalmi mai kaza duk ki zo ki sa wannan kuma sai su tattaru sai su hana ki karatu kuna ga shawara da nake ba ku inda daga sai kuna neman ilimi lalle ne ku mai da kanku daliban ilimi ba gulma ba fitina ba kallon drama ba shiririta ba tsegumi ba yawon gidan biki gidan suna gidan kaza gidan kaza ya zama ki dukufa karatun idan Allah ya sa kika sadaukar da lokaci kika karatun zaki ga daga baya zaki duk abin da ya halatta miki a rayuwa a cikin kwanciyar hankali baki da matsala amma bahaushe yana cewa kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tashi lalle in kika taya shedan a duk inda ya jaki to zaki waye gari kin yi nadama so da haka kun ga waɗannan matsalolin da malam ya warware matsaloli ne na nahwu masu sauki kwarai da gaske amma yana ba da labarin cewa ga wani babba ne daga cikin jahamawa ya kawo wannan shubha cewa zul jalali da Allah yace yana siffanta wajhu ne wanda kuma wannan ai zul jalali da Allah yace yana siffanta rabbi ne wanda kuma wannan ba haka bane duk wanda ya san nahwu ya san ba haka bane domin da cewa ai zul jalali sai yace to yana siffanta ainihin wato abinnan amma tunda cewa ai wajhu rabbika sai kuma yace zul jalali to sai a ce lalle zul jalali sifa ce ga wajhu amma a can da yace zul jalali to sifa ce ga rabbi to kun gamba ku iya nahwu ba yanzu duk waɗannan bayanan sai ku ji ka yau an shiga wani karatu mai wahala babu wata wahala wallahi kamar science ne duk wanda ya physics chemistry biology mathematics wane ne sai ku ji sauran dalibai suna cewa science da wuya, science da wuya, duk lalaci ne, babu karatu mai sauki irin science don yana dealing ne da formulations. Mana yanzu ke sai kiga cewa yoce fa ne na da wahala, ina za a samu kuɗin, ina za a yi faskare, ina za a shi kuma mijinki sai ringa ganin cewa dafa miyar tana da wahala, ke kuma sai kiga dafa miyar ba wani wahala. Shine duk abin da ka tashi ka koya sai kaga Allah ya maka fatihi a ciki, Allah ya buɗa maka. Sannan na biyu, hanya ta biyu da ke taimakawa wajen samun ilimi ita ce tsarkin zuciya. Karki shiga neman ilimi da nufin cewa tun da dai na ga lokacin nan lokaci ne na muƙabala a ƙurewa na, nima bari in koyi ilimi, nima in rinƙa yin ƙure, rinƙa yin jayayya, a'a na ga lokacin nan lokaci ne na ɗaukaka, idan ka samu ilimi za a ji sunanka, za a ji ka, za a faɗe ka a rediyo, za a sa ka a kaset, saboda haka za ki ilimi kin ɓata. A'a, ai na ga cewa malamai suna damawa, ana ba su kujera hajji, ana ba su kaza, ana ba su kaza, nima bari in nema. A'a, Ghazali ya ce sun nemi ilimi ne ba don Allah ba, ya ce saboda a zamaninsu sun ga malamai suna samun kuɗi, ya ce amma daga baya sai Allah ya canza musu niyyarsu sai ta koma saboda Allah. Saboda haka abinda nake cewa a wannan matsayin jama'a, duk wanda ta san cewa tana neman ilimi ne da ba don Allah ba, to kin ji wa'azi, ya kamata ki kokari ki gyara, ya zama saboda Allah zaki, kina neman fuskar Allah ne, kina neman Allah ya saka ki a aljanna ranar alkiyama. Allah maraukakin sarki ya taimake mu. To sai malam yake cewa wa fi hatainil ayataini dalalatun anna wajhallahi sifatun min sifatillahi, a cikin waɗannan ayoyi guda biyu akwai nuni akan cewa fuska sifa ce daga cikin sifofin Allah. Sifatu zati la anna wajhallahi huwa Allah, wannan fuska siffa ce daga cikin siffofin zatin Allah, ba wai ita fuskar ce Allah ba, a fuska din ɗaya daga cikin siffofin Allah ne. Wala anna wajhahu ghayrahu, ba kuma ainihin cewa fuskar Allah madaukakin sarki wato wani abu ne fuskar Allah din ba, a fuskar Allah din siffa ɗaya ce daga cikin siffofin zatin Allah. Kama za a matil mu'attila, kamar yadda ainihin al-mu'attila al-jahmiya, wato mu'attilawa jahamawa waɗanda suke ƙaryatawa suke musun siffofin Allah, suke riya cewa ai wani abu ne fuska Allah ba wai a zatin Allah take ba. Li anna wajhallahi law kana Allahu laqri'a, domin da a ce fuska Allah din ita ce Allah din ba wai wani bangare ne na siffa Allah ba, to da ga yadda karatun zai zama wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikrami, to ko tunda karatun ba haka yake ba cewa kai wa yabqa wajhu rabbika zil jalali ne, ba zil jalali ba, to ya zama ita fuska Allah siffa ɗaya ce daga cikin siffofin Allah, kuma Allah ya siffanta ita wannan fuska da cewa tana da girma. Fa maliman la yafhamu hadha alqadr min al-arabiyya, yace to dan Allah menene ya samu wanda baya fahimta dan wannan larabcin, dan karamin larabci ma baya fahimta. Wa ba al-kitaba ala ulama'i ahli al-athar al-qa'ilina bi kitab rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alayhi wa sallam, sannan kuma ya zama ainihin wato baya fahimtar abubuwan da malamai suka zauna, waɗanda suke malaman hadisi, waɗanda suke faɗin magana irin wadda Allah ya faɗi a cikin littafin shi, kuma annabin su ya faɗi a cikin ainihin sunnar shi, ya zama baya iya fahimtar abubuwan da malamai suka bi suka rubuta. Wa za'amatil jahmiya alaihim la'ainullah anna ahla sunna wa muttabi'il athar alqa'ilina bi kitab rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alayhi wa sallam almuthbitina lillahi azza wa ala min sifatihi ma wasafa Allahu nafsuhu bihi fi muhkam tanzilihi almuthbit bayna ad-daffatayn wa ala lisani nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam almustafa bi naqli al-'adli 'an al-'adli mawsulan ilayhi mushabbiha, yace jahamawa waɗanda suke musun siffa Allah maɗaukakin sarki, sai ya ce tsinoyin Allah su tabbata a gare su, suka riya cewa wai ahli sunna waɗanda ke bin hadisi, waɗanda ke faɗin duk abin da Allah ya faɗi a cikin ainihin alqur'ani, waɗanda ke bin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin sunnar shi, waɗanda ke tabbatar wa da Allah duk wata siffa da ya siffanta kanshi da ita a cikin littafin shi, wanda wannan littafin shine yake tsakanin bango da bango alqur'ani, ahlus sunna da ke tabbatar da duk wata siffa ga Allah da annabin shi siffanta shi da shi da harshen shi mai tsarki, wanda ire-iren waɗannan hadisai ingantattu ne, adilai suka ciro su daga adilai, sai suka riya cewa wai mu ahlus sunna mushabbiha ne, mushabbiha su ne mutanen da ke kamanta Allah da ainihin wato halittun Allah. Mu cewa muka duk abin da Allah ya faɗa, mu ma mun tsaya a nan mun faɗa. Su ko mushabbiha, in Allah ya ce yana da siffa kaza, sai su ce sun yadda yana da ita, kuma sai su ce kamar ta halitta kaza. Kun ga mu ba ma cewa kama da wani. Dan haka mushabbiha daban, mu ahli sunna daban. To sai jahamawa suka ce wai mu ma mushabbiha ne. Jahalan minhum bi kitabi rabbina, sun faɗa haka ne saboda sun jahilci littafin ubangijinmu alqur'ani kenan, wa sunnati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kuma sun jahilci ainihin sunna annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wa qillati ma'rifatihim bi lughati al'arab, kuma suna da karancin fahimtar larabci. Allazina bi lughatihim khutubna, wanda da yaren larabawa ne Allah ya magana da mu. Wa kad dhakarna min alkitabi was sunna ذكر وجه ربنا بما فيه الغنيه والكفايه. yace babu shakka a cikin wannan littafin namu kitabut tauhid, mun ambaci ayoyi daga littafin Allah, mun ambaci ingantattun hadisi daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wadanda suka ambaci fuska Allah kuma suka tabbatar da cewa Allah yana da fuska. Hadisan da ayoyin da muka ambata sun wadatar kuma sun isar. Watazidu sharhan, kuma wana ziduhu sharhan, sai dai kawai mu kara musu sharhi anan. Yanzu kenan yana cewa abin da zai biyo baya daga yanzu to zai ta sharhin waɗancan ayoyi ne da hadisai. Dan haka sai yace fasma'ul ana ayyuhal uqala, ya ku masu hankali sai ku saurara. Ma nadhkuru min jinsil lugha as-sa'ira bainal arab, ku saurari abubuwan da zamu faɗi na harshen larabci, wanda shine ke gudanuwa a tsakanin larabawa. Wato harshen larabci shine harshen da suke magana da shi. هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبئ السنن؟ شن سنن مشبهة دا ان بدي آسكي بطا منمو أهل السنة كوان سنن زي جسكتا جما سبين حديثي ودن دسكي بين سنن منظم الله صلى الله عليه وسلم. معنا جماعة سورا راكو جوانا مثال دونكو فهمتا ينزمتا انن دسكي كاو صلاة الفاتحة سيمتي مسو صلاة الفاتحة با صلاة النبي بني اما النبي آكران تد صحبي صلاة صحبي سروي تومنا malamin fikin sun rubuta salatai a cikin littafansu, wannan ya wadatar da mu. To da zarar ka faɗi haka, sai ɗan bid'a sai su dawo suna cewa wai kana musun salati. Kun ga ba su yi adalci ba, ai ba cewa kai salatin annabi ƙarya ba ne. Wannan kam dama ba su ce salatin annabi ba, su ma sai suka ce salatin fatihi. Wannan kuma aka ce salatin nabi. To aka ce a yi na annabi a bar na fatihi, sai suka ce a'a, ai dole a ƙara da na fatihin nan shi ma ya shiga cikin na annabi. Ina za a karɓi haka? Da muka ce ba za mu karɓi wannan ba, sai aka ce wai kuma kenan ba mu yadda da salati ba. Jama'a, an yi adalci? Ba a yi adalci ba. Da aka kawo zikirori waɗanda ba na Qur'ani da sunna ba, muka ce a'a, a tsaya na Qur'ani da sunna, sai kuma aka ce wai mun yi musun zikiri kenan. Ai kun ga ba adalci ba. Wa naqulu, malan yace sai mu ce inna li wajhi rabbina azza wa jalla min an-nuri wad-diya'i wal-baha'i ma law kushifa hijabuhu la ahraqat subahat wajhi kulli shay'in adrakahu basaruhu. Mu ahli sunna cewa muke ubangijinmu yana da fuska wadda take da an-nuri, da haske, da kwarjini, wadda da a ce Allah zai cire hijabi ko kuma shamakin da ke tsakanin shi wannan fuska da halittun shi. To da hasken fuska Allah wato ya kona duk wani ido da ya sa ainihin idan ya kalli wannan ainihin fuska ta Allah madaukakin sarki. Mahjubun an absari ahli dunya, Allah ya kare fuskar shi daga ainihin mutanen duniya. Idanuwan mutanen duniya ba sa ainihin wato iya ganin Allah madaukakin sarki. La yarahu basharun ma dama fid dunya alfaniya, mutum ba zai iya ganin ainihin fuska Allah ba matakar da yana cikin wannan duniya wadda take karewa. Wa naqulu, kuma muna cewa inna wajha rabbina alqadim, fuskar Allah ubangijinmu fuska ce wadda take tunda take haka take. Lam yazal bil baqin ladhi la yazalu, tunda fuskar take haka take bata taba raguwa ba, bata taba gushewa daga abin da take da shi a da ba. Sanafa anhu al halaka wal fana, dan haka sai Allah ya kore halaka da kuma karewa daga fuskar shi. Fuskar dan adam ba za ta halaka, fuskar Allah ba za ta halaka ba, ba za ta kare ba. Amma kun ga fuskokin nan namu za su halaka kuma za su kare. Me yake nufi da halaka? Wata ran zaki nemi fuskar wani sai a ce ya mutu, wata ran za a ce wani ya bata, wata ran za a neme shi a rasa, wata ran zaki shafa fuskar wadda take luƙu-luƙu sai ki ji ta cika da tabbai tabo, ko kuma me, ko tamoji, ko ta tsufa, alama akan karewa kenan ta taho to fuskar Allah ba haka bane wa naqulu dan haka sai ainihin muke cewa inna li bani adama wujuhan kataba Allah alaiha alhalaka wal fana dan adam suna da fuskoki wadanda Allah ya kaddara musu halaka da kuma karewa wa nafa an hal jalala wal ikram kuma Allah ya kore ainihin wato girma da kuma karinci fuskokin yan adam ba su da girma ba su da karinci irin girma da karincin da na Allah suke da su dan Allah yake da shi ghayru mawsufatin bin nur wal diya'i wal baha fuskar dan adam ba a siffanta ta da ainihin wato annuri da haske da kuma kwarjini allati wasafa Allahu biha wajhahu irin haske da annuri da kwarjinin da Allah ya siffanta kanshi da ya siffanta fuskar shi da ita wato koda zaki ce dan adam fuskar shi tana da haske amma zaki iya yadda ki ce hasken fuskar dan adam irin na Allah ne ba zaki faɗa haka ba dan haka ba irin su daya ba tudraku wujuhu bani adam absaru ahli dunya idanuwan yan adam dake duniyan nan suna ainihin iya daga idanuwan nasu su kalli fuskokin yan adam la tahriqu li ahadin sha'ratan ba a taba samun wani dan ya daga kai ya dubi fuskar dan adam gashin jikin shi ya kone ba koda kwaya daya ne sama sauka ha ko sama da gashi din linafi subhati anha saboda Allah ya kore darajoji irin darajojin da suke ga fuska Allah to Allah ya kore su ga fuska ainihin yan adam allati bayyanaha nabiyuna almustafa wato darajojin da annabin mu ya bayyana su li wajhi khaliqina ga cewa fuska ubangijin mu na da irin waɗannan darajojin wa naqulu mu ahli sunna cewa muke inna wujuha bani adam muhdasa fuskokin yan adam kirkiro su Allah yayi makhluqa kuma halitta su Allah yayi da babu su lam takun da can babu su fakawana Allahu ba'da an lam takun makhluqa sai Allah ya halicce su wadanda a da babu halittar su aujadaha ba'da ma kanat adman da can rasassu ne su sai Allah ya samar da su wa inna jami'a wujuha wa inna jami'a wujuhi bani adam faniyatun ghayru baqiya dan haka fuskokin yan adam gaba dayan su masu karewa ne ba za su wanzu ba tasiru jami'an maitan gaba dayan fuskokin yan adam za su waye gari sun mutu thumma tasiru ramiman sannan sai su zama rididdigaggu a cikin kasa thumma yunshi'u Allahu ba'da ma kad sarat ramiman sannan bayan sun rididdige sun nade a cikin kasa sai Allah madaukakin sarki sai ya sake tayar da su fatalqa minan nushur wal hashr wal wuquf bayna yaday khaliqiha fil qiyama sai wadannan fuskoki a tayar da su a ainihin tsayar da su gaban Allah madaukakin sarki wanda shine mahaliccin su wa min al muhasaba bima qaddamat yadahu wa kasabahu fid dunya sannan wadannan fuskoki ai musu hisabi da gargwadan abin da hannayen masu fuskokin suka aikata a duniya ما لا يعلم صفته غير الخالق الباري wadanda in ba Allah mahalicci ba ba wanda ya san iyakar ayyukan da hannayen yan adam suka aikata to amma Allah da ya sani ranar alkiyama sai ya hukunta su thumma tasiru ila aljanna munama fiha sannan sai fuskokin nan su tashi akai su zuwa ga aljanna a ba su ni'ima a ciki aw ila an-nari mu'azzabatun fiha ko kuma akai su zuwa ga wuta ne musu azaba fa hal yakhbiru shin ya dawil hija dibali aqilin murakkabin fihi al-aql shin ga duk wanda yake da hankali ya koma su hankali mai hankali ya taba tunanin ya fahimi lughatal arab wanda yake fahimta harshen larabawa wa ya'rifu khitabaha kuma yake fahimtar maganganu na larabawa wa ya'lamu at-tashbiha kuma ya san ainihin wato yadda ake kamanta kaza da kaza anna hadha al-wajh cewa ita wannan ainihin wato fuska da muke magana ta halittu shabihatun bidhakal wajhi tayi kama da waccan fuska ta Allah madaukakin sarki yanzu jama'a bayanan mu ba ya bambance muku cewa fuskar Allah ga siffarta ba fuska halittu ga siffarta ai mun yi bayanai dalla dalla yanzu duk wanda yake jin larabci ko kuma yake jin harshen Hausa da nake fassara da shi zai iya tashi daga wurin nan yaje yace ai ahli sunna suna cewa fuska Allah da ta ainihin halittu iri daya ce ba zai fada ba sai dai in ba ya jin larabci ko ba ya jin Hausa ko kuma yana da son zuciya domin mu muka ce siffar Allah ba ta karewa amma ta halittu tana karewa fuskar Allah ba ta halaka ta halittu tana halaka yanzu in aka ce kuma mun kamanta fuskar Allah da fuskar halittu ai kun ga ba ai mana adalci ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu to za mu ainihin saurara anan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba a yanzu za mu ainihin tunkari tambayoyi insha Allah kamar yadda nake fadi gidan gane da tambayoyin nan don Allah aji tsoron Allah tambayoyin nan a rinka yi mana tambayoyi kar su zama akwai na tsogala dan abiya hada ki da kishi yake ajiya da daddare sai ki rubuto dan azo ai wa'azi akan ta kice yauwa ai yau malam ya jawo aya akan ta ma na more yau in kika yi haka baki ji tsoron Allah baki dai ji tsoron Allah don Allah Allah ya taimaka wata tace don Allah tana roƙon mu gaba ɗayan ƴan uwa musulmi mu taya ta da addu'a akan yin ibada akan lokaci wato shedan yana ainihin rinjayarta to muna taya ki da addu'a Allah madaukakin sarki ya ainihin kwaranye wannan shedani kuma ya raba ki da shi sannan muna baki shawara da yawan karatun alqur'ani da yawan sauraron alqur'ani da kuma daina saurare na kada kade da waƙe-waƙe irin waɗanda su suke jawo shedanu din Allah ya kiyaye amma a musulunci idan mutum ya rinka samun kanshi game da kasala dangane da ibada in lokacin zaki ji sai kin zo zaki alwala sai ki ji bacci ya fara damun ki yana faruwa sai lokacin sallah yayi sai ki ji kina jin dadin bacci a lokacin sai ki ji garin ya fi sanyi duk shedan ne irin wannan in yana faruwa ki rinka yin ta'awuzi kafa uku kina tofarwa hagu gare ki misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ki tofar a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ki tofar a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ki tofar in ba kuma ta ba je mun karanta wani hadisi da aka ce mala'ikan da ke rubuta ayyukan alheri yana nan a dama to a hagu din ai kasantuwar ba komai shi yasa shedan ke tsayawa anan yana fitinaki dan haka in kika yi wannan ta'awuzin sai ki rinka tofarwa hagu gare ki so uku shine Allah yace innal ladhina taqaw idha masahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru bayan Allah masu tsoron Allah idan shedan ya ainihin wato tabe su sai su ainihin fadaka sai su tuno Allah da sun tuna Allah din shikenan sai kuga sun dawo cikin hayyacin su ku yi ta karatun alqur'ani jama'a kuma karatun alqur'ani kakkire na ko qul huwallahu da falaki da nasu ce kika iya qur'ani ne darajar duk tana nan ki rinka karantawa sannan don Allah duk wanda take da irin shedanin kasusuwan nan na drama na su ibro da waɗannan shedanin ƴan matan Kano Allah ku je ku rugurguza waɗannan kasusuwa babu alheri a cikin su wallahi sai sharri nan ne ku ji tsoron Allah akan haka yanzu kun ga wannan fitinar ko har ta fi yawa a Makka fa yanzu ƴan matan Hausa na Makka har da Larabawa yanzu irin waɗannan kasusuwa da sidinan nan sun ma fi yawa a Makka saboda can ba a dauke wuta ko kuma ko kin aro ma sai ki kwana uku ba a kawo wuta ba amma can ba a dauke wuta sai ki je gida guda ki samu mata kamar guda 40 bakaken fata da Laraba da Indonesia ba sa jin Hausar fa amma sai ku ga sun sa suna kallo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah ya kiyaye to wannan dai fitina ce wannan tana magana dangane da ainihin wato labule ne mai hoto labule mai hoto tace yana da raga-raga babu laifi ta zagaya ainihin daki da shi idan dai har hoton ba na halittu bane na masu rai wato ba hoton mutane ba ba tsuntsaye ba ba dabbobi ba ba kwari ba a ce hoto ne kamar na Kaaba ko hoto ne na mashin ko hoto ne na wata mota ko hoto ne na bishiya ko hoto ne na yashi in kin kewaye daki da shi babu komai a wannan babin sai dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a idda ba kofa ba ba window ba a sa mata labule a wurin ku kiyaye wannan duk inda ba kofa ba ce ba window bane annabi ya hana a kawo labule a lullube annabi ya ce ni ba a umarce ni da lullube kasa ba ma'ana irin wannan cutting board da ake sawa a sa labule kuga an sake shi ya rufe bango kawai ko a sa dadduma haka ko wani abu wannan ya saba mashara'ar musulunci Allah ya kiyaye. Na'am.
Wata take tambaya ko ne yake tambaya wa masallacin da ake wazifa ya halatta ayi sallah a cikin shi? Wazifa addinin Tijjaniya ne ba addinin Musulunci ba, Annabi Muhammad ne yazo da shi ba. Tijjani ne yazo da addinin wazifa a cikin ya kawo a cikin addinin shi na Tijjaniya. To kun ga ko bai yiwa ane wa Tijjani addini a cikin masallaci kuma ane wa Allah. Lallai ne dai sai ya zama a bar wa ƴan Tijjaniya addinin su su yi a cikin wannan masallaci addinin Musulunci kuma a yi shi a ɗakin Allah da Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Masallaci ɗakin Allah ne, ba a kiran wani a ciki. Ma'ana kamar yadda ba a kiran sunan wani a ciki, ba a ɗauko ibadar da wani ya kawo ainihin a ce wai za a yi ta ga Allah a cikin wannan. Wannan tambayar ina fahimtar kamar ƙarashin irin tambayar da aka yi mana ne, cewa mace ce tana bin limanci daga gida, amma sai ya zama an samu saɓani tsakaninta da liman. Ita tana ɗaukar cewa yanzu ruku'u za a je, ashe su har sun yi ruku'u za su tafi sujuda ne, to yanzu ya za ta yi kenan, sai a tsanaki sai ta yi ruku'unta. In ta yi ruku'un sannan sai ta yi sujuda, ma'ana an sake ta daga sallar kenan, daga nan ba sauran kuma ta ci gaba da binsu. Na'am. Wasu tambayoyin kamar yadda na ce rubutun sun yi ƙanana. Wasu suka ce wai mutumin da ya mutu a hadarin mota ya samu darajar shahada? A Annabi bai faɗi waɗanda suka mutu a cikin hadari ba, sai dai ana fatan Allah ya gafarta mishi. Waɗanda manzon Allah ya faɗi sun yi mutuwa shahada ga su kamar haka. Daga ciki akwai matar da ta mutu a lokacin da za ta haihu, a lokacin naƙuda. Dan ya fita ko bai fita ba ta samu darajar shahada, ma'ana akwai matar da sai ta haife sai kuma ta mutu to ta samu darajar shahada. Akwai matar da za ta mutu da dan a cikinta ta samu darajar shahada. Sannan mutumin da ruwa ya ci kamar kogi ya cinye shi ya samu darajar shahada. Sannan mutumin da gini ya danne shi ya mutu ya samu darajar shahada. Wanda gobara ta cinye shi ya kone ya samu darajar shahada. Mutumin da ya samu kanshi a cuta irin ta tuberculosis, abinda suke kira tarin fuka, tarin fuka ya kashe shi ya zama sanadin mutuwa shi ya samu darajar shahada. Sannan mutumin da ciwon bulala ya kashe shi ya samu darajar shahada. Menene ciwon bulala? Wani irin ciwo ne zai fito wa dan adam a ciki sai kiga kamar an zuga wa mutum bulala wurin yayi rudu-rudu, shine Bahaushe yake cewa bulala. To duk wanda wannan ciwon ya zama mishi sanadi to ya samu darajar shahada. Wanda ciwon ciki ya murɗe shi ya mutu ya samu darajar shahada. Mutumin da annoba ta zo kamar annobar ciwon kai ko annobar amai da gudawa ko annobar zazzabi ta zo ya mutu ya ainihin samu darajar shahada. Mutumin da ya zo mutuwa sai kuka ga gumi yana tsatsafo mishi a goshi to ya samu darajar shahada. Mutumin da ya gama wani aikin alheri kenan ko kuma yana cikin aikin alheri sai ya fadi ya mutu ya samu darajar shahada. Kamar a ce yana cikin karatun alqur'ani ko yana cikin sallah sai ya mutu ya samu darajar shahada. Misali duk waɗannan alamomi ne na darajar shahada. To daga cikin har wayo darajojin shahada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda nake takaita muku su, akwai ainihin mutumin da ya mutu ranar juma'a ko kuma daren juma'a. Me yake nufi da ranar juma'a? Daga sadda rana ta fito har zuwa sadda za ta faɗi da yamma shi yake kira ranar juma'a. Duk wanda ya mutu a wannan tsakanin ko duk wanda ta mutu a wannan tsakanin ta samu darajar shahada. Sannan daren juma'a, me yake nufi da daren juma'a? In aka ce yau da daddare, gobe in gari ya waye juma'a, wato alhamis da daddare, wanda gobe in gari ya waye juma'a kenan, to wannan daren shi yake kira daren juma'a. Wanda ko wanda ta mutu a wannan ta samu darajar shahada. Waɗannan darajoji baki ɗaya abinda ake nufi da su, ku tsaya ku ji, shine babu tambayar kabari, babu azabar kabari. Kuna aje shi a kabari sai a rike ɗaya kabarin sai ya zama mishi aljanna, sai a ɗauke ranshi sai a kai shi cikin wasu tsuntsaye koraye
a ƙarƙashin al'arshin Allah suke kiyo sai a saran shi duk wanda ya samu wannan darajar. Sannan ranar alƙiyama za a bashi dangi 70 ya ceta tsakanin dangin iya da baba, dama da hagu zai ɗibo 70 ya ceta. Sannan in namiji ne za a ɗaura mishi aure da ‘yan matan aljanna, to waɗannan su ne darajojin wanda ya samu darajar shahada. Ina fata an gane. Allahumma nahna sharfa shahada waja'al mautatana fisti shahad. Allah ba mu darajar shahada. Waɗannan bayanan da ne ku same su ku karanta su a littafin Ahkamul Jana'iz wa Bida'uha na Sheikhul Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka kun ji waɗannan su ne ainihin kaɗan daga bayanai da suka shafi ayyuka na darajojin shahada. Allah ya taimaka. Wannan tace idan mutum ya gama addu'a shin zai faɗi bukatun shi ko ba zai faɗi bukatun shi ba. Wato addu'a iri biyu ce a musulunci, ku saurara ku ji. Akwai du'a'u mas'ala, shine ina da matsala ne ya kai ni na zauna nake addu'a, to nan kam in na zauna dama ba abin da zan karanta bayan salati sai bukatata. Misali ni abin da nake so shine so nake in samu makaranta, sai zaman na nemi makarantar na nema ban samu ba, to sai na zauna. Idan na zauna sai in yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai in gabatar da bukatata kai tsaye ga Allah ta cewa ya bani makaranta. Ina fatan kun gane. Allah ya taimaka. Ina dan zuwa kaɗan da Allah. To Allah madaukakin sarki ya taimaka. To kun ji wannan ita ake kira du'a'u mas'ala ko? To akwai du'a'u ibada. Du'a'u ibada su ne lafuzzan addu'o'i da suka zo a cikin Alkur'ani da Sunna, za ki zauna kina ta karantawa. To su ire-iren waɗannan ba a ƙara su ba a rage su, sai dai kawai ki yi su a yadda suke. Misali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. To wannan in kika zauna haka zaki yi su. Amma a wata matsala ce bashi ne miki yawa, jali kike fata Allah ya baki zaman lafiya kike nema ke da kishoyinki, zaman lafiya kike nema ke da mai gidanki, a shiriya kike roƙon Allah ya shiryar da ƴaƴanki, to ga yadda ake addu'ar. In so samu ne ki yi alwala. Wannan alwala in kika yi ta irin alwala alwalar sallah, sannan in so samu ne ki gabatar da wani aikin alheri kamar karatun alqur'ani ko nafila, sannan ki fuskanci alqibla, ki daga hannayenki ki yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ki ce ya Allah, Allah ka shiryar min da ƴaƴana, Allah ka ba ƴaƴana ilimi, Allah madaukakin sarki ƴaƴana ƴan mata ka ba su maza na gari, Allah ƴaƴana samari ka ba su mata na gari, Allah ka zaunar da ni lafiya tsakanina da mai gidana, Allah ka zaunar da ni lafiya tsakanina da abokan zamana. Ire-iren wannan addu'ar idan kika fara ta kin jiyar da zaki, in kika gama ta kuma kafin ki tashi sai ki sake yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sannan kika gama salati sai ki tashi. Hadisi ya zo daga Sayyidina Ali a cikin Sunan Tirmidhi da isnadi kyakkyawa. Ali yace Allah baya karban wata addu'a ta wuce kan me ita sai yayi salati. In baki yi salati ba Allah ba zai karba addu'ar ki ba. Ki yi salati a farko, ki yi salati a ƙarshe. Shine Al-Faza zai ce bihi yuhtamu dhikrul jamil wa yubda'u. In za a fara addu'a sai an fara da salati, in an gama sai an yi salati. Ya wannan zahiri ne, Allah madaukakin sarki ya fi son Annabi Muhammadu fiye da kowa a duniyan nan. Yanzu ɗan tashe da maroƙa in suka zo gidanku, ai suna duba amarya da uwar gida da babban ɗa da ɗan auta, ba su ake faɗe ba mai gida ya kawo kuɗi ya bayar. To Allah madaukakin sarki yana son manzon Allah fiye da kowa a duniyan nan. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Saboda haka ka'idar ita ce kamar yadda na faɗa. In dai addu'a ce ta matsalolinki, to shine zaki ainihin yi wancan. Amma in addu'o'i ne waɗanda suka zo a cikin Alkur'ani da hadisi, waɗannan addu'o'in su babu buƙatar ainihin wato ki tsaya kina wani abin nan, sai ki yi su kamar yadda muka faɗi insha Allah. Allah ya taimaka. Wata ta ce wai an fara sai da kaset, an fara sayarwa. Duk waɗannan kaso zuwa masu sai da kaset suna sayar da su a dukkan wuraren da muke karatu. Yanzu nan da la'asar za a kawo su a inda ake tafsirin Sabilur Rashad, da daddare za a kai su a can a markazin da ake tafsirin Qur'anul Azim. Kullum ana sayarwa. Abinda za ki kawo duk kasusuwanmu, saboda muna computerizing ɗinsu ne, sunan da muka sa wa kaset da lambar shi za ki faɗi. Yanzu kamar wannan kaset ɗin da kin ce kaset ɗin tauhidi na tara, sai a baki kaset ɗin yau. Da kin ce kaset ɗin tauhidi na takwas, sai a baki na jiya. Haka kasusuwan suke. Ina fata an gane. An fara sayarwa kuma ina zaton naira 100 suke sayarwa. wannan kuma mai tambaya tace tajina ce ko yajina ce salafiya ba ta da shugaba kuma naji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da tafiya za a yi mutum uku su zabi shugaba a tsakanin su to yaya salafiya za a ce ba su da shugaba a aikin su na'am abubuwa biyu ne suka rude maka ko suka rude miki wato muka ce salafiya ba ta da shugaba abinda muke nufi salafiya ba kungiya bace irin kungiyar jama'atu nasrul islam ba kungiya bace irin kungiyar jama'atu izalatul bid'a ba kungiya bace irin kungiyar fitiyanu domin kungiyar jama'atu nasrul islam tana da shugaba kungiyar izala tana da shugaba kungiyar fitiyanu tana da shugaba to salafiya ita ai ba kungiya bace balle ma ta zama tana da shugaba domin sai inda kungiya ce sannan za ta zama shugaba na daya kenan to amma cewar annabi ya ce in za a yi tafiya mutum uku sai an samu shugaba me yake nufi shugaban tafiya tafiya ce za a yi daga nan zuwa Kano lallai ne ya zama cewa a cikin wannan tafiyar wane ne yake shugabancin ku dan idan bukata ta kama za a ce to wane kai ne shugaba je ka kai wa yan sandan can magana da suka tara hanya wane kai ne shugaba yaya zaka ba mu umarni mu zauna mu huta ko kuwa mu yi sallah anan ko kuwa wannan shake nufi da shugaban tafiya na wannan hadisi hadisi ne sahihi babu shakka akai amma abin da muke cewa anan ko tafiyar nan tamu da muke yi da ni da Ja'far da Muhammad ibn Usman da sauran mu ga munan da yawa a Najeriya ko muna nan da yawa a duniya da muke kiran mutane su dawo su bi alqur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafu shin ko mu kungiya ce wanda muke akan wani network wato mun hade kanmu imu imu wane ne babba wane ne shugaban malamai ba haka bane ita tafiyar tana kwatanta tafiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne a karkashin cewa za a yi aiki da alqur'ani da hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan baya lazim tafi an kafa kungiya abinda tafiyar take nufi shine duk wanda yake son yayi ta yaje ya karantu ya san alqur'ani da hadisi ya san yaya ake dabbaka alqur'ani da hadisin kamar yadda annabi ya yi sai ya zauna yana karantar da mutane Imam Malik haka yayi Imam Ahmad haka yayi dukkan su sun yi tafiya ne irin wannan ba mu taba jin an ce shugaban kungiyar salafiya Imam Malik hatta mazhaba da ake cewa Maliku shugaban mazhabin Malikiya ƙarya ne shi bai kafa mazhabi ba zuwa yana karantar da mutane daliban shi daga baya suka taso sai su ce Maliku ya ce kaza ma shikenan sai aka maida abin siyasa sai a ce Malikiya amma shi Maliku bai kafa kungiya ba kamar yadda ni din nan yanzu ba kafa kungiya ne ba amma an kuka je wani wuri ana son a zage ku sai a ce muku yan albani to yan albani wacce kungiya ce sunanta yan albaniya babu mu ba kafa muka ba amma kun ga yan kungiyar izala kafawa suka yi dan haka in zaka shiga sai da sanin su in ka bata musu rai za su iya korar ka mu ko tafiyar mu nan ba haka bane dan zaka bi manhajin salafiya ba sai ka zo ka ce albani to ni ma na zama salaf ba ka je kai tabin salafiyancin ka kai tabin qur'anin ka da sunna ba sai ka zo ka fada mana ba dan da kaga zaka fita ba sai ka zo ka gaya mana ba in kai wani laifi ba za mu ce to mun kore ka daga salafiya ba yaya za mu kore ka dama ba mu shigo da kai ba wato abubuwa ne suke daurewa mutane kai ai inda kungiya za mu kafa jama'a a yadda muke gangariyan yan boko mun san protocols da ka'idojin da ake kafa kungiya kungiya ma wanda take intellectual kungiya kungiya mai kan gado ma ba kungiya da za a yi baranka da ma ba amma kamar yadda muke cewa mu a cikin tsarin mu babu magana kafa kungiya abinda muke cewa kowa ya karatu ya ji tsoron Allah ya karantar da mutane shikenan kawai ya ka tsarin kenan na ga zaku ga karatu ne ya fi muhimmanci muka fi bai muhimmanci da karantar da jama'a a wurin mu ba wai harkokin yau a ce za a yi taron kungiya kaza ko kuma mu ce duk wanda ba dan kungiyar mu ba su yanzu yan kungiyoyi duk wanda ba dan kungiyar su ba ba sa kallon shi a musulmi muku ko kana salafiya ko baka salafiya muna ganin ka kai musulmi ne Allahumma sai in ka jajibo kanka abin da ya fitar da kai musulunci ma'ana kenan mu ba mu ce sai dan salafiya ne kawai musulmi ba duk musulmi musulmi ne ko kana salafiya ko baka salafiya sai dai mu muna cewa mun kayyade wa kanmu cewa keke da keke sai abin da annabi ya zo da shi kai kuma in ka dibo wasu abubuwa ka kara ba za mu ce kai ba musulmi bane sai dai mu ce waɗannan abubuwan ka tabbatar cewa in ba daga manzon Allah bane ka bi tsoron Allah ka rabu da su to wannan shine tsarin mu duk wanda yake son ganin cikakken bayani muna nan da pages da yawa a cikin internet salafiya.com salafipublication.com salaf.com almanhaj.net gashi nan burjik muna da miliyoyin shafuffuka akan internet har da tashoshin radio har da ainihin abubuwa duk abin da kake so game da mu da turanci ne da larabci ne yanzu kuma za mu fara sawa da Hausa da Nufanci da Yarabanci da Inyamuranci da yaren Ibra duk mu yada manufofin mu a duniya ba wai ainihin wato kira ne muke zuwa da kungiyanci ko mu a girmama mu dan haka ba ku taba jin mun ce mu shugabannin kungiya ba ko kuma dan malikin malamai ko sakataren kungiya a'a babu da'awar salaf haka ta gada ka je kai karatu ka tara al'umma ka ji tsoron Allah ka karantar da su abin da ka sani Allah ya taimake mu tambaye ina ga wasu sai an ware musu rana ta musamman ma fa wannan tace mutum ne nake bin shi bashi na tambaye shi sai ce in bari ya diya ni a lahira in ya mutu na iya bari kar in tambaye shi mun je sai biya ni to Allah ya kiyaye wannan bai san lahira bane jama'a bai san lahira bane jama'a lahira ba su fama ke bace fa ba a ciniki da kudi a lahira babu kudi ma a lahira abinda annabi ya ce innama hiyal hasanatu was sayiat da zinubi ne da lada ake cinikin duk wanda ka zalunta a nan duniya kai marmaza kafin ka kwanta ka mutu ka tabbatar kun warware ba dan koyi ban me yiwa in kuka je lahira akwai haƙƙin wani akan ka za a tattaro sallolin da kai ne gaba ɗaya sai a diba a biya shi sai ka koma ground zero baka da komai kenan sai a ce baka da sallah baka taba yin sallah ba kenan sai a dawo zakka kuma ka taba bada zakka eh to kuma ka ci haƙƙin wani sai a ce a kwashe duk ladanka na zakka a biya shi sai a koma nan ma zakka baka taba yi ba sai a wayi gari kiyama kana da sallah da azumi da zakka amma kafin yammaci sai a wayi gari baka da komai sai a ce to a kai shi wuta an ta sake ya za a kai wuta kuma sai wata ta sheko da gudu ta ce nima ya taba zagi na nima ina bin shi dubu kaza ya ce sai mun zo sai a ce to ai yanzu bashi da sauran lada ya za a yi sai a duba a ga ke kuma kina da zunubai sai a kwashe zunubanki gaba ɗaya sai a ƙara mishi sai ya ƙara nauyi ke kuma sai ki tafi aljanna jama'a wanda bi yake tunanin cewa ya cinye bashi ranar lahira ya biya to bai san ranar lahira ba jama'a ba a wasa da lahira ni shawara da nake baki kake bar mishi nan ne ki matsa sai ya biya ki domin a musulunci ba a Allah ya isa ga mutumin da aka tabbatar ana sa rai za a iya karban wannan haƙi in ta kama kai shurin alƙali hada shi da manya nan ne sai an baki matsawa din ki karba abin ki shine kika taimake shi in kika kyale shi shi wawa ne bai san lahira ba Allah ya kiyaye wannan tace wai mutum yana iya sa sarkar zinare da zoban zinare idan dai zallar zinare ne sarkar zoban zallar zinare ne manzon Allah ya hana abin da ya halatta a sa na sarkar zinare shine sai ki samu kwadan Allah ya sa la ku fahimci wannan Hausar kwadan sarkar wato adan sarkar ya zama zinare ne sai zama sarkar da za ta zaga wuyanki ba zinare bane wato ba a san zinare ya zaga wuya ko zinare ya zaga hannu ko ya zaga yatsa ko ya zaga kafa annabi yace duk wanda ta sa zinaren da ya zaga wuyanta ko ainihin hannu ko yatsa ko kafa to za ta shiga wuta dan haka al-muhlaq wanda ya kewaya aka hana dan haka in ma zoban ne zaki iya samun wani karfe sai ai mai penti na zinare in aka yi mishi penti na zinare sai a kawo ainihin adan zoban sai zama zinare ne ko agogo sai ki sa agogon asalin kwadan gidan agogon zinare ne amma sarka agogon fa sai ta zama ba zinare ba sai ki mata kala na zinare in kuna sha'awar ado da abubuwa waɗanda suke ruwan zinare ne ba ruwan zinare ba ai an yi yanzu misali ina da agoguna waɗanda har ma in na sa su sai su dauka na zinare ne ruwan zinare ne wato kalar zinare ne amma ba zinaren bane dan haka dama dai menene dama ba pentin bane kai pentin ne to pentin zai fita baya kodewa ina da agogo irin haka ba dai ba biyu ba zaka sai sai kaga baya kodewa sai shekara 10 ko 10 baya kodewa kuma ruwa wato kalan zinare ne da shi amma kuma ba zinare bane to dan haka ku kiyaye jama'a Allah ya kyauta ku karanta littafin Adabu Zifaf fi Sunnati al-Mutahhara to wata tambayar da aka ce mutane suna cewa izala da salafiya ba daya bane wato asali daya ne matsala ce aka samu jama'a manufar ta mu duk daya ce sai dai matsalar da aka samu shine Malam Bakar Gumiti yadda shekara 30 sai ta ce wa mutanen kungiyar izala su yi karatu da suka ki yin karatu a daidai lokacin mun taso Allah ya taimake mu mun yi karatu mun muka faɗa abu sai su ce ƙarya ne sai mutane suna fahimtar da mu da su ba ɗaya bane ɗaya ne amma bambancin kawai su sun kafa kungiya sun ce a cikin kungiya za su yi sunna mu kuma mun ce ba za mu kafa kungiya ba to amma su ma kafa kungiyar da suka yi a lokacin ya zama musu dole ne abin ya faru ne yau shekara 30 da ta wuce malami ne soja mai suna Ismail Idris Allah ya gafarta mishi bafulatanin kasar Gombe ne ya tashi yana soja yana wa'azi captain ne a lokacin ma'ana babban hafsa ne na soja yana wa'azi yana cewa a dawo a bi alqur'ani da hadisi a dawo a bi alqur'ani da hadisi sai ɗan dariku suna cewa yo ba dole ya faɗi abin da yake so ba tunda yana wa'azi ga sojoji ga bindigogi ga uniform in ba ga tsoro bai cire uniform din mana shine sai ya cire uniform din sai ya ci gaba da wa'azi ya retire daga soja da ya ci gaba da ainihin wa'azi sai hukuma sai ta kama shi cewa yana wa'azi ba tare da izini ba da aka je sai ya ce me izini aka ce sai ya kafa kungiya in bai kafa kungiya ba ba a yadda ya wa'azi ba dan a wancan lokacin a lokacin mulkin gawan ne in zaka yi wa'azi dole sai a karkashin wata kungiya shine bai haka sai ya ce to bare kafa kungiya sunanta jama'atu izalatul bid'a jama'atu izalatul bid'a mutane masu busar da bid'a da tafiya ta tafiya sai ya tafi wurin sarkin musulmi Abubakar na uku sai ya ce ya zo ne ya gaya mishi ga irin da'awar da yake sai Abubakar na uku ya ce wannan da'awar za ta yi wahala saboda mutane suna bid'a a kasar nan kai kuma kace zaka gusar da bid'a za ku fada da su za su kashe ka za su zage ka yace zai iya har ya tashi ya tafi sai Abubakar na uku ya kira shi yace to ka kara da wa iqamatus sunna dan in ka gusar da bid'a to dole ka tsaya da sunna to da Malam Abubakar Gumi yaji haka sai yace to in kuna son ku gusar da bid'a ku tsaya da sunna sai kun yi karatu ne yawa sai kun mallaki littafai masu yawa wurgen dan haka ku zo in tura ku kasashen duniya ku je ku yi karatu ku dawo ku yi wannan aikin sai suka gaza fahimta a lokacin cewa ai dan karatun da suka da shi ma zai iya musu tafiyar a daidai lokacin mu kuma muna matasa muna tasowa muna ta karatu su kuma su yake gani manya sai ya zama Allah cikin ikon shi muka taso sai ya zama karatun mu ya shallake nasu wannan ita ce hakikanin al'amari ko mu fadi ko ba mu fadi ba dan haka sai mu zo muna fadan magana sai su ce ba su taba jinta ba sai su zo suna fada da waɗannan maganganun fada da waɗannan maganganun sai ya sa mutane suke fahimtar da mu da su ba ɗaya bane amma ɗaya ne karatun su ne bai kai ba misali tiro da kake yi dan jamin ka naira 30,000 ne sai wani ya zo da miliyan 30 sai a dauka cewa abin da kake siyarwa da abin da yake siyarwa ba ɗaya bane saboda me kai bude chakulan kake a cikin leda ko kuma a cikin faranti shi kuma katan yake siyarwa wannan ita ce matsala jama'a shi yasa kullum mu din da ke da awar salafiya nake cewa in dai da gaske ne muke cewa za mu yi da'awar salafiya sai mun yi karatu mai yawa karatun nan kuma sai mun yi na boko mai yawa sai mun yi na arabiya mai yawa sannan sai mun nemi kuɗi wurgen jan saboda da'awar salafiya jama'a ka ce fa kana son karaya aikin annabi ne aikin annabi zai yi karaya shi da ahlari kawai ko 40 hadis ina yau mako guda da suka wuce ina Saudiya jama'a na tafi ba da nufin in sai littafi ba amma ban san san da na sai katan 8 ba ban je da nufin in siya ba amma in na tafi hajji da nufin in sai littafi sai in sai katan 50 katan 100 waɗannan littafan suna nan a jirge muna tara su me muke nufi shine ku ɗaliban da muke karantarwa ku tashi ku yi karatu ku ɗauki hannu sai ya zama wahalar da mu muka fuskanta ku ba za ku fuskance ta ba ita ce sadda kuka yi karatun kuna neman littafi sai ku ji an ce ga littafi ana da shi wannan shine amma babu bambanci tsakanin salafiya da izala haqqan sai dai matsalar ta faru ne akan suwana suna karatu suwana sun ƙi yin karatu shine kawai yake kawo rikicin in ba haka ba me za a yi rikici sun ce sunna za su bi mun ce sunna za mu bi to shikenan amma sai suka dawo ma suna sukar littafai da muke saye kuma dan me za a soki littafi sai da shi za a addini dan me zaka ce wai sai risala ce za ta ishe mu? Risala ba za ta ishe mu ba, risala an rubuta ta ne ma dan yara kanana, mu mun sauke risala tun je mu ma bai fito mana ba. To kuma sai a ce professor misali ko doctor wanda yake da PhD ko wanda yake da masters a cikin wani field kamar English language, sai a ce har yanzu yana nan a cikin Macmillan Book 3? This is a degradation. Ai wannan ci baya ne. Don haka gaskiyar lamari babu bambanci tsakanin izala da salafiya. Kai abin da muke cewa kungiyar izala su tashi su motivating, su tayar da mutane su tashi su karatu, kuma a yi aiki da karatun. Ba wai a ce an karanta kaza ba zai yi aiki da shi ba, ba wai a ce wai karatun mu kada ya wuce kaza ba. Shi yasa gashi nan mun tafi aikin hajji da su, suna zazzauna a nan kusa da kofar Ka'aba ga hotel nan inda muke taro da manyan malaman duniya. Sai zo in kira su, manyan malaman su ne, ku zo mu shiga inda ake taro da manyan malaman duniya. Sai su gaza shekarar da wani daga cikin su ya daure ya dini da muka je, sai ya ce to shi ai ya gudu larabci yake magana. Nace to Allah gafarta mallam, ai larabawa ne ku? Wasu larabawa ne, wasu sun taho daga kasar Pakistan, wasu daga India, mu kuma mun zo Hausawa ne da Fulani. In aka ce kowa ya yaren shi, ai ba za a fahimci juna ba, dole a sami yare daya. Yaren nan daya kuma shine yaren musulunci. Nace amma Allah gafarta mallam, ba su ne manyan malamai da ke hawa da rokuna wa'azi a Najeriya ba? Kuna jawo aya ana kabbara ba da larabci aya take ba? Ice ai shi ba ya fahimci abin da take ce. Ai nace to Allah yake yayi. Dan haka ku tashi ku yi karatu jama'a. Yanzu ni yana daga cikin gatan da ne wa ɗan baya shi ne, banda tara waɗannan littafan, sai da na yi ƙoƙari duk wani malami a duniyan nan da ake jin labarin shi ya je ya kai ya komo ko a ina yake, sai da na yi ƙoƙarin na sadar da zumunci, yadda nan gaba kaɗan za mu fara gayyato su suna zuwa suna yi wa mutane lacca, suna karantar da mutane, ana amfanuwa da su. Abin da Malam Abubakar Gumi ya so mu zama kenan. Amma sai muka fahimci cewa in muka ɗan yi karatu na secondary, ina karatun secondary zai isa a yi wannan aikin jama'a? Dan Allah jama'a, karatun secondary zai isa a yi wannan aikin? Ba zai isa ba. Ana buƙatar digirori ne manya-manya a fanni-fanni jama'a, kuma ana buƙatar a nemi kuɗi wanda za a gina addinin musulunci. In ba haka ba, sai a wulaƙantu. Ku zo ku ce kuna da'awar sunna kuma ba ku da ilimin sunna. Ku zo ku ce kuna da'awar sunna ba ku da kuɗin gina sunna, dole ku je wurin ƴan bid'a ko ƴan siyasa ko kuma waɗannan fasikai la'anannu, zo su ce su za su gina muku masallaci da makaranta, su zo su kaskanta ku, su wulaƙanta ku. Dan haka gaskiya, saboda Allah, mu a cikin da'awar mu da muke ta salafiyanci, cewa a dawo Qur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafu, abinda muke cewa kowa ya dage ya karatu, kowa ta dage ta karatu, muna cewa kowa kuma ya dage ya nemi kuɗi wurjanjan. Saboda sai da kuɗi yake addini, sai da ilimi yake addini, sannan Allah ya kawo mu zamani yanzu sai da karatun boko ake haɗawa. Saboda haka ɗauke ka yanzu aka jefa ka wani wurin, duk yadda ka kai ga fahimtar larabcinka, sai a ce kuma baya jin turanci, sai a ce ku aje shi gefe guda. Kaga nan ma wata matsala ta faru. Sai a ce a'a, ba shi da wani professional certification, a'a bai da degree akan engineering, bai da degree akan pharmacy, bai da degree akan law, bai da kaza. Dan haka in dai muna buƙatar mu cuɗani da duniya, mu albarkatu a albarkatu da mu, mu karantar mu yaɗa da'awar mu, to ku tashi ku yi karatu wurjanjan. Wannan tafiyar ba ta lalaci bace jama'a. Ina fatan kun gane. Allah ya taimaka. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Na'am. Ban gane ba. Na'am. To wata tana cewa an talaka suna so su yi karatu. Ko? To amma matsalar ita ce ne. Rashi gaskiya ne, amma kun san matsalar da ta faru. Matsalar ba ta ku bace, matsalar ba ta ƴaƴanku bace, matsalar ba ta mu masu karantar da ku, matsalar ta hukuma ce. Babu dalili akan cewa wai sai dan ne kuɗi ne zai yi karatu, babu dalili akan haka. Amma da aka ɗauki shugabanci aka danka wa azzalumai, shine sai su wawushe kuɗin da za a sa ƴaƴanku su yi karatu. In ba haka ba, a tsari jama'a, karatu na mai hazaƙa ne, za a shigo cikin muciyan nan ne, duk ɗan da yake da baiwa sai a ɗauke shi a je a saka shi a aviation, makarantar koyon jirgin sama, a biya mishi naira miliyan uku ya zo ya karatu, ko ɗan waye, tunda ya cancanta. Haka gwamnati, haka aka tsara. To amma aka turo kuɗin, sai ya mutu tsararre, sai ya kwana da su. Ina gaya muku wannan ita ce gaskiya. To sai aka waye gari, in ba kana da kuɗi ba ko kai ɗan mai kuɗi ne ba za ka yi karatu ba, kuma sai ake tsautsayi galibin ƴaƴan masu kuɗin ba su da baiwa, ba su da basira ba su san karatun haka ne ko ba haka ba to kalubalen anan yadda zamu ce muku maganar da ta yayi daidai fa kalubalen shine in an zo zabe ta ku zaba azzalimai shirin mu a'a ku tsaya ku ji kar ku zaba azzalimai ku kawo mutanen kirki ku zaba maganar murdiya da kuke tsoro ku daina tsoro murdiya lokaci ya kusa wanda yake murdiya ba za ta murdu ba ku dai abin da muke so ku zabi mutanen kirki waɗanda ba sai shiga siyasa bane don su saci kudin ku ba sai shiga siyasa bane don me don su tara kudi siyasa ce irin ta Sardauna wace iri ce siyasar Sardauna an yi siyasa ne don a taimaki mutane yanzu Sardauna kudin gwamnati ne ya diba ya gina ABU to abin da muke so kenan gwamnati ta ware kudi ta ce ayi wata talaka kaza ayi amma sai aka waye gari yanzu karatu ya zama sai dan wani da wani ina fatan kun gane amma a tsarin ilimi babu wani da zai ce to ai ni dan talaka ne ba zan iya zuwa in yi karatu ba a'a kana da baiwa kana da basira a tsarin doka dole ne gwamnati ta dauki nauyin ka kaje kai wannan karatun yau wata guda da suka wuce ko wata biyu aswan ya kai wata biyar ma ashe ya kai wata biyar don